Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 3 ga watan Janairun shekara ta 2022. A cikin shirin za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa Olubadan na Ibadan. Za kuma a ji wani rahoto kan taron kungiyar Ikiya Sunna a wato Jamhuriyar Nijar wanda ya hada da addu'o'i zaman lafiya da dai sauransu saboda
kowane da jawi da nasiha saboda kar kowa ya samu dama yake zai dauki makami da kanshi a akwai wanda aka kebe aikin su ne wayannan a taimako su ga addu'o'i
kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasir Adamu Ibikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma su daga cikin ayyukan da masu sauraron mu kan turo amma yanzu sai a kyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta ga fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wannan ya kawo adadin mutuwar mutane 55 a zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulki na ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan Kwamitin ya ce mutumin na farko dan shekaru 20 ne kuma ya mutu ne sakamakon rauni da ya samu a kansa a babban birnin kasar na Khartoum yayin da mutum na biyu ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirjinsa a birnin Omdurman har yanzu jami'an tsaro ba su ce uffan ba game da mutuwar da aka bayyana a halin da ake ciki Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok a jiya Lahadi ya ce zai yi murabus kasa da watanni biyu bayan mayar da shi kan mukamin nasa a wani bangare na yarjejeniyar samar da gwamnatin Gambiza tsakanin soji da kuma farar hula a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ya ce ana buƙatar tattaunawa ta kuddukun domin cimma sabuwar yarjejeniya ta kan batun mika mulki ga tsarin demokradiyya a Sudan Dakarun kare juyin juyi halin musulunci na Iran sun ce sun kashe ƴan ta'adda guda shida a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda uku sabon fadan na baya-bayan nan a birnin Balochistan ya barke ne a kusa da wata maboyar mayakan da ke kusa da wani ƙauye da ke tsakiyar lardin kamar yadda jami'an tsaro suka bayyana a yammacin ranar Asabar a shafin sunan Spar News birnin na Balochistan da ke da iyaka da Pakistan da Afghanistan wuri ne da ake gwabzawa da gungun masu fasa kwabri da kuma masu neman ballewa daga tsibirin Balochistan da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi Rahotanni na mujallar Spa ya ce an kashe ƴan bindiga shida tare da raunata wasu biyar yayin da jami'an tsaron Basij guda uku da ke da alaka da jami'an tsaro suka mutu amma dai ba sanar da kama wasu mutane ba labarin duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia
da Yusuf kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya zamu nufi jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar Islama mai suna Ihya wato Ihya Sunna ta yi taronta na ƙasa wanda ya hada da addu'o'in neman zaman lafiya da ingantattun matakan tsaro Tamar Abari gare ki
Abubakar Ango shine magatakarda na kungiyar ta Ihya Sunna na ƙasa yayi ƙarin haske kan wannan taro nasu
mun samu ci gaba sosai saboda can baya akwai jahohi kaman Jifa, akwai jahohi kaman Tilibiri, akwai jahohi kaman Zandar da fatikman babu representancin mu, babu wakilai. Lalle kama da addu'a saboda shine makamin musulmi ko ba haka ba, kuma a taimako wayannan jahohi da nasiya saboda kar kowa ya samu dama ya ce zai dauki makami da kanshi. A akwai wanda aka kebe aikin su ne, wayannan a taimako su da addu'o'i. Wuraren da yanzu mutanen nan suna mugun ayyuka, to dole sai da rana ne mu muna tashi mu tai mu ga mu tilbeli centerville kin nan mu yi wazi mu yi jawabai da za mu tare da su mu koma na tandon ku mu samu kwanciyar hankali insha Allah.
Gwamna jihar da magaran Lawali Madugu da ya jagoranci bude taron ya nemi yan kungiyar su kula da halin da kasar Niger ke ciki su karfafa addu'o'i.
Muna matuƙar farin ciki kuma wata dama ce wadda kuka ba mu da muke wakilan gwamnati. Muna roƙo gare ku kuma muna nema ga Allah subhanahu wataala a ci gaba da addu'a. Ba nan ba wanda zama kadai, duk wanda ya koma a gidan shi a can jihar shi a kama ma hukumman mu na ƙasa. Kowa da kuka sani musulunci abu ne wanda ya girku bisa zaman lahiya, wanda zai kai mu da mu yarda da wancan yana da inci. Kowa da nima nake da inci.
Kasancewar kasar Nijar bata kubuta ba daga halin matsalar tsaro da duniya ke fama da ita. Ɗan yankin Difa suka yi wani tsari na faɗakar da al'umma illar ta'addanci. A cewar Malam Sharif, shugaban kungiyar Ihya Usunna Reshen Difa da ke fama da matsalar tsaro shekaru da dama.
Lallai kuma rashin zaman lahiya nan ta kawo mana cikas wajen gudanar da ayyukanmu. Sai muka mai da yanayin wa'azinmu da yanda muke kiran mutane a zamanin lahiya da kawo haɗin kai, sai muka mai da shi ta zamani, ma'ana ta group ta WhatsApp da kuma ta Facebook. Muka yi create, muka kirkiro wasu group wanda muke da'awa, wanda tana kaiwa inda hal inda muke so ta kai da'awa mu akwai reso, ma'ana sabis ana samu shi insha Allah.
Wannan tsari da kuka ya taimaka
sosai, ma ana samun nasara sosai cikin wannan group din. Muna karantarwa, muna kira da matasa, muna kira da sauran al'umma cewa da azamna lahiya, kuma kar a yi duk abin da zai kawo tashin hankali, kuma a ba masu kawo mana zaman lahiya, ma'ana iko a haɗin kai.
Shi ma sarkin malamai na nan da madaran Malam Bashir na baba ya kuma yi bayani kamar haka.
Ina fatan wannan taro ya zame wa kasar tamu arziki na kwancin hankali a ƙasa baki ɗaya. Ana sa taron game da maganin wutacen fitilu wanda muke tsoro baki ɗaya har ba a mabauta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Sai kai da Tamar, yanzu kuma ga Yusuf sauke da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha da ake yi a gabashin Ukraine. Babu wata nasara da shugaba Biden ya iya samu akan tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin domin janye dakaru kusan sama da 100 da aka girke su a bakin iyakar Rasha da tsohuwar jamhuriyar Soviet. Duk da cewa jami'an Amurka ba su yi imani da cewar Vladimir Putin na iya yanke shawarar mamaye Ukraine ba, shugaban Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta wayar tarho ta tsawon kimanin minti 50 a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, inda shugaba Biden ya sake gargaɗin shugaba Vladimir Putin cewa Amurka da ƙawayenta na yammaci za su taka ba wa Moscow takunkumin karya tattalin arziki muddin Putin ya kai hari kan Ukraine. Duk da cewar Biden ya nuna cewar za su iya yin amfani da ƙarfin soji idan har buƙatar hakan ta taso, Prime Minister Naftali Bennett ya faɗa a jiya Lahadi cewar Isra'ila za ta ba da kashi na 4 na rigakafin COVID-19 ga mutane masu shekaru sama da 60 da ma'aikatan lafiya yayin da kasar ke fuskantar karuwar nau'in Omicron.
Gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kada Najeriya, inda kamar yadda ba a rasa ji ba, ɗaya daga cikin manyan sarakunan ƙasar Yarbawa, Olubadan na Ibadan, ya rasu jiya Lahadi. Wakilin a yankin Hassan Umar Tambuwal ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
Babban basaraken Ibadan Oba Salihu Akamu Adetunji Ogungunuso na daya ya rasu yana da shekaru 93 a duniya. Oba Adetunji Ogungunuso na daya ya rasu a asibitin koyarwa da ke birnin Ibadan UCH. Ya rasu ne a jiya ranar Lahadi bayan da yayi fama da gajeriyar rashin lafiya. Olubadan dai yana mulkin kananan hukumomi 11 ne da suka kunshi babban birnin jihar Oyo Ibadan a cikin kananan hukumomi 33 da ke jihar Oyo. Rahotanni da suka fito daga fadar sarkin Kokoye Moja ta tabbatar da rasuwar basaraken kasa da wata daya da rasuwar shauna Ogomojo Obajimo Oyewumi Olubadan na Ibadan Oba Salihu Akamu Adetunji Ogungunuso na daya anada shi Olubadan ne a shekarar 2017. Koyaya yan jihar Oyo suka ji a game da rasuwar Olubadan din na Ibadan ga wasu mazauna birnin Ibadan.
Sunana Oladota Alimas Adeyemi.
Me zai kace a game da mutuwar Olubadan na Ibadan?
Ha, mutuwar Olubadan wallahi talahi yayi mamu ciwo. Mutum kirki ne, tana so kowa, kuma tana so ko Hausawa ne ko Biyarabe ne, tana so mu kuma ko Ibo ma, amma dai yana son jama'a, yana chautawa kuma ga mu wallahi abun yayi mamu bai mamu dadi ba. Kuma mutum mai son zaman lafiya ne, baya son fada, baya son rigima, muna son shi kurai.
Demi da me zaki tuna ga marigayi Olubadan?
To abinda zan tuna lokacin sa, mutum wanda bata fada, baya yin rigima, bata cin bambanci da mutane, tace to wannan ne Ibo, wannan ne Hausa, wannan ne Biyarabe, mutum mai kirki ne. To Allah ya sa shi, Allah ya jikan shi aljanna.
My name is Ikmat Olaiwachu. He's a good man. He's a very good man. He's nice to everybody. I love him so much. He's a good man.
Ikima Olaiwachu. Tace Olubadan na Ibadan mutumin kirki ne. Mutum ne mai son jama'a. Don haka tana son sa kware. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hassan, karfa a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan. Kuma gefe guda Nasiru Abdulmu'il Kaya ya gabatar mana da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabbawon dake cewa matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA na farko a shekara ta 2022 mun sauka a Bauchi ne arewa maso gabashin Najeriya, inda muka tattauna da matasa kan wannan shekara ta yakin neman zabe, inda wasu 'yan siyasa kan bullo don amfani da matasan don biyan muradunsu na son zuciya. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi, Rayyan Dahiru Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Maimanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Faji Sufi, bari mu fara da kanka.
To alhamdulillah, gani gawa ne in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah. Kuma duk abin da ya wuce ƴan uwana matasa ya zama tarihi. Abin da muke fuskanta a yanzu a gaba shine ya kamata mu tsali karatun sa. Jiya mami ta haifar ballantana yau ga siyasar ƴan uwana na matasa. An yi lokacin gwamnatin da ta gabata ta faran hula da ta dawo din nan ta kaman Obasanjo ya gama Allah jikan marigayar addu'a yayi, ya gama Allah jikan Jonathan yazo ya tafi, yau gashi Buhari a shekarun sa yana neman shi ma kusan saura karamin lokaci. To babban al'amari wa ƴan uwana al'umman matasa musamman al'umman arewacin Najeriya, mafita shine kar mu kuskura mu bi yaudaran dan siyasa, ko yazo ya hada mu da gunkin sa na billboard din sa na poster, ko yazo ya hada mu da wakensa a tamfa me fotan
Almustapha. Ba wai na tare ka bane, ba za a kira hoto ko wani abu a matsayin gunki ba.
Na'am. Eh to ai su da shi suke yaudaran musamman ƴan uwa mata ko kuma ƴan uwa matasa su lalaba musu a matsayin wai shine abin da zai sa su yi su, wanda mutum zai asarar kuri'a sa tsawon shekara hudu a lokaci kadan a wata atamfar da bata ga karata kariya ba.
Yanzu ga kana maganan hotunan nan, yanzu abin takeice da yake amfani da matasan.
Waki magana yanzu.
Abdulrahman Ancen Shekal. Abin takeice yadda ake amfani da matasan, kaga matashi ya ki sana'a, bai je makaranta ba, bai je amfanar da iyayensa ba, bai je neman abin da zai ci ba, amma yana gadin fursa shi zai zo aje wannan fursa a bakin hanya ya wuni a wajen sai dare yayi ya dauka ya kinkima ya kai ɗakin sa. Wannan abu na cimuntuwa kwarai yadda matasa suka sangantar da rayuwarsu akan irin wa'innan abu. Ba wata dabi'a bace wacce take da kyau, ana wannan abin ma yana cutar da al'umma yadda ake saka matasa ake amfani da su suke saka fasoci a kan tsakiyar shoulder, yana jawo accident, yana jawo abubuwa mabambanta wanda babu daɗi a ce yana faruwa a cikin rayuwar mu.
Darin dadawa maganar fostan nan Aminu Maimanja kasan santar ke magana. Darin dadawa fostan nan yakan hada fada juna kamar a ce inda muke da Allah ya haka shi dan lami ya rike wannan, nema na rike wannan, a tsakanin mu sai zamana babu kamar mu'amala mai kyau a tsakanin mu, wanda zamana kamar wannan yana gaba da wannan, wannan yana gaba da wannan, irin wannan abin yana faruwa a irin wannan lokacin. Dan har ga Allah ni na kan zama jiyo ne ko kuma ganau akan irin wannan abin yana kasancewa live akan irin wannan abubuwan. Har ga Allah wannan abubuwan ya kamata mu farga akai, mu duba mu gani menene matsalolin da ya kamata a ce mun magance shi akai.
To alhamdulillah sunan Allah mai son gaye barkinka. Babba abin da ya fi daga al'umman kasa shine musamman yanda zaka ga kowa ya tashi inda ya tafi yin siyasa na kasa ne ko na jiha dai bibiye matasa, amma lokacin da suka bashi dama suka taimake shi da zarar ya samu position din da yake bukata sai ga ya cire su ya ajiye su a gefe. To shawara nake bawa especially wa ƴan uwana matasa, mu yi tsayuwan daka in Allah ya ara mana da muka kai lokacin zabe, mu tuno da ƴan uwanmu matasa masu jini a jika, masu kyau su, wanda suka san menene matsalan kasan, in ma jiha ce sun san matsalan jahar ku, in karamar kuma ku ce sun san meye matsalanta. To irin wannan su ya kamata mu ringa dauko su mu tallafa musu, su ne da su iya daukan dawainiyar kasan gaba da kuma jahar don su taimaki al'umman kasa da mu kanmu matasa din.
To sunan ni har yanzu abin da zan kara haka, mu matasa ya kamata mu duba su ya ake suka tafi wannan matakin, ba karatu suka yi ba, sun taba gadin fostan wani ne? ya kamata mu mu koma in dan ka kasuwa zaka kai kasuwa kai ma ka zama jajirtacce ka san ka ina zaka kawo gudumawar ka kar ka zama wai kai ne za a maka gudumawa ka saki jikinka kai ma ka je ka nema ka duba shi ya ake zama ka ka zama mai gugurmaya ma rayuwar ka ba wai don ka zo kai gadin postan wani ko ka dauki wani hoton sa ka je kana jiran sa ko kuma ka je kofar gidansa kana bata lokaci kana su kai ma ka zama cewa gaba kai mai zuwa ne ka kawo gudumawa wa anguwanka ko a gidanka ba wai kar ka kasar baka duba tun daga anguwanka ko gidanka ko kannanka yau kannanka za su iya bita je zo na wani ko kuma zaka iya yi ka san yadda zaka yi kar wani amfani da ta irin wannan lokacin tun kafin ka zo an yi baya kan abin da wana ya fada malam Mustafa Sufi tun Obasanjo kullun ana ruɗa matashi wai za a maka za a baka appointment ko kuma a za a baka abun yi ko za a maka ba a yi maka ba har yanzu an ce da naga ba ki gane zurfin ruwa to fa mu fa matasan yanzu mu san fa me muke ciki na bayan mu me suka samu dan haka ni kokari mu kiyaye a samu mafita a wannan abu
eh haka ne ka san Abdurrahman Abdul Shekar ke magana
na magamu mun da dinka
yawa kullun matasa rayuwarsu kusan baya take yi a kasan nan kasancewan duk wani dan siyasa idan matasa suka tallafa masa yadda ya kai ga gari to yakan bar su a baya ne in ka kira wayan su ba za su dauka ba in ka je kofar gidansu mai gadin su ba zai bar ka shiga ba ƴaƴan su ba za ka gani ba in aka maka mutuwa ba za su zo su maka jaje ba in aka maka aihuwa ba za su ba gudumawa ba ba za su zo maka taron suna ba dan menene ba za mu yi karatun tanatsu mu daidaita tunanin mu mu saka abin da zai cece mu a cikin rayuwa a gaba ba
to
mu je Sufi
to sunana Al-Mustafa Hajji Sufi wanda ake mallakar shi sai matasa arewa ai hakuri ni ma na shigo
Al-Mustafa Hajji Sufi gori mu ma inda ni wannan tambayar mana
na'am
don da wannan matsalar ta maganan poster akwai kuma wasu matasa da ɗan siyasa ke amfani da su wajen bangar siyasa ba'ana a bauchi an yi irin su waɗanda ake gira yan
tsara suka ko yan kalara a
gombe ya gombe kuma ku yan kalara
ne ko yan daba a kano
a borno ku yan ke koma ko ina ji su ne wasu ji su zama yan ta'adda ku
to Allah wa Allah
shin menene me yasa matasa suke bari ana amfani da su ne alani riko da suke ci ta ɗan wani ɗan lokaci ne.
To abin da za su ke bari haka rashin hankali da rashin tunani da rashin mafaɗi da kuma ba su tsaya suka kalli rayuwar a matsayin wanda zai ba su wannan abin ba a cikinsa babu ‘ya’yansa sannan babu ƙannan matansa babu ‘yan uwansa hasali makarantar ‘ya’yansa daban da nasu wajen zamansa daban da nasu wani ma baka san shi ba ina ya samo dukiyarsa ina ya sato kuɗinsa ina samu kuɗin kai baka sani ba lokaci ɗaya zai zo ko ya fara watsa bu kuɗi sannan uwa uba in zai ɗebi matasan yakan tara musu ƙwayoyi ya raba musu yakan sai addina ya raba musu yakan sai abubuwa iri-iri ya baiwa matasa ya ce ku wuce gaba akan ɗan abin da bai taka raya karya ba to wannan mu kanmu matasa ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanazu mu gaya wa kanmu gaskiya wannan mu muke yaudaran kanmu duk mutumin da ya zo ya ce wani ga bindiga ko kuma ai wani ga wuka wani ga adda wani ga sanda wani ga kwaya wani ga shalishin wani ga baliyan wani ga ruwan kwata duk irin wannan harkashin awaki da ake hadawa a sha to mafita kawai ko mu ki ko mu zo duk mutumin da ya baka wannan kasan ba mai kauzar ka bane yana so ya wasa da hankalinka da lokacinka ne da haka sai ka ce wane ina danka wane da ka gaishe Ingila ko kai shi America ko kai shi wata kasa ke karatu hada mu ni da shi bada mu fita mu je mu yi abin in dai abu ne mai kyau
tabbas ina da wannan fahimta sunana Abdurrahman Antan Shekar ina da wannan fahimta tunda ake maganan cewa duk wani dan siyasa idan ya ce muku ga kayan aiki ku je ku yi aiki akan hidimar zakansa in ya bayar da ku a matsayin ƴan jagaliya ba a taba samun wani wanda ya taba kalubalantar su wayannan ƴan siyasan akan cewa ku kawo ƴaƴanku mu tafi da su ba
masu sauraro anan zamu dasa aya 20 sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni na sura da mai ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
Fa'ida Nasiru yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
sharhin jaridar ne na wannan shekara da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara jaddada kudirin gwamnatin Najeriya na amfani da damammaki wajen magance matsalar tsaro da rikice-rikicin yau a kasa shugaba Buhari ya furta hakan ne dai a jawabinsa da sabon shekara ga al'ummar Najeriya shi ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya yi da sakon fatan alheri ga 'yan Najeriya inda yake kara tabbatar musu da kudirin majalisar dattawa da na wakilai na ganin cewa ta duba kudirin sabon dokan zabe da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira ta hannu akai hidawo ɗan majalisar ita ko hajari da lugadin cewa ta yi Allah ya haiwa Olubadan na Ibadan Obasaliu Adetunji rasuwa yana da shekaru 93 basaraken wanda za a ce shine sarkin Ibadan ya rasu ne a babban asibitin koyarwa na jami'ar Ibadan dake jihar Oyo tinde gwamnatin jihar Oyo sai makin da sauran ƴan Najeriya suka fara aikewa ta sakon suna ta'aziyya bangane da rasuwar wannan basarake mai daraja ta daya sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaran jaridar son na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya har ila yau ta kara wa'adi rajistan katin dan kasa da kuma lambobin wayan ƴan Najeriya wanda ne dai karo na uku da ake kara wa'adin rufe layukan waɗanda ba su yi rajista ba da katin ƴan kasa sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta da cewa yanzu haka iyalai 18 ne aka sace a unguwar Zalla dake garin Uduwa a karamar hukumar Chuko dake jihar Kaduna wanda aka sace da sun hada da mata da yara har kuma an samu rahoton kashe mutum daya garin Udo da yana kan hanyar Kaduna zuwa binnan gwari ne hanyar kuma da yanzu haka take nimiyata gagar kundila ƴan ta'adda da suka mamaye garuruwan da hanyar binnan gwari ake kyautata san cewa sun kai wannan hari tare da sace mutanen wannan hari dai ya zo ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa an kashe wasu jigajigan ƴan fashin daji da suka hada da Alhaji Auta da Kacalla wanda suka gagari hukumomi a jihar Zamfara farin jifin murya Amurka daga Najeriya
Okay, sheka. Yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suke kira suna aje mana.
Assalamu alaikum. Farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da kuma ona kungiyar Muryar Salaf Karishin jihar Taraba. Babu shakka Allah ya nuna mana rana ta ga watan 1 na shekarar 2022. Ina kuma fatan Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya. Allah kuma ba mu lafiya da zaman lafiya, ba wa kafar mu zaman lafiya ya kawo ƙarshen dukkan dingimin da ta'addanci da ke faruwa a nahiyar Afirka ma ba ki daya.
Assalamu alaikum sashen hotunan Muryar Amurka mai magana Alhaji Musa Amerika Siya daga kenan Najeriya mazauni ore inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah muna neman tauki a gare ka muna neman sauki da tawaba gare ka ya Allah wadannan makiya Allah azzalabai makiya amana yan ta'adda jahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki ya Allah muna roƙo duk wanda ada hannu ga wadannan goyen bayan yan ta'addan nan ubangiji Allah ya kine mai albarka ya Allah muna kira ga shugabanni su tsaya tsaye koda ɗan dambuyoyi ba jin mai ya tsaye su zage shi a wannan sabon shekara Allah ka mana ƙarshen wannan ta'addan
assalamu alaikum Muryar Amurka mai magana Hassan Dogon Fati ba tsari daga nan jihar Katsina a tarayyar Najeriya alhamdulillah ina yi wa alaikum musulmi karka da shigowa sabon shekara kuma ina fatan ubangiji Allah ka sa damu da dukkan alkarin da ke cikin wannan shekara ta 2022 shirin da ke cikin ta Allah kai mana magana Allah ka ba mu zaman lafiya da tsarewa a ƙasar mu Najeriya
to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa'a takaici
Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu yayin zanga-zangar adawa da mulkin soji a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci wanda ya kawo adadin mutuwar mutane 56 a zanga-zangar da aka yi tun bayan juyin mulki a ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitoci na Sudan. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kashe 'yan ta'adda guda 6 a wani musayar wuta da aka yi a kudu maso gabashin kasar wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar wasu jami'an tsaro guda 3. Haka an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden na shirin tattaunawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin tattauna hanyoyin kwantar da tarzoma da kuma shawo kan matsalar ci gaba da jirge sojojin Rasha a bakin iyakokin
Ukraine. Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin su Aliyu Harande da ya kai na gabatar da shirin da Salamu Abu da ya haɗa da kuma injiniya mu na sani Ibrahim Salamu sun tarbace cewa sai an jima wata.